Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da rana Asabar 9 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugabannin kasashen da ke halartar taron kungiyar G7 sun nuna fushinsu matuƙa yayin ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a wajen taron da ake gudanarwa a ƙasar Canada. Kungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta tsagaita bude wuta akan dakarun tsaron gwamnati a duk fadin Afghanistan a cikin kwanaki uku da za a yi bukukuwan sallar Ramadan. Kana Papa Roma Francis ya yi kira ga kamfanonin makamashi su samar da wutar lantarki ga mutane miliyan 100 da ke zaune cikin duhu.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a jihar Zamfara barayin shanu sun addabo su kauyuka kusan 10.
Kauyuka ne wanda akalla aka tsara sun ce kusan guda 10 yau tsawon kwana 4 kenan, wanda barayin shanun nan sun addabi mutanen nan suna cin karansu babu babbaka.
Majalisar Dokokin Najeriya ta yi gyara ga kudirin dokar sauya fasalin zaɓe da shugaba Buhari kamincewa da shi a baya.
Majalisar Dattawa da Majalisar Wakilai ta yi zauna ta yi muhawara a kai ta yi gyara a kai. Wayannan sashi guda ukun da ya ce bai amince da su ba muka cire guda 2 da a ciki.
Haka kuma za ku ji Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma nasiha malamai da za mu kawo muku albarkacin watan Ramadan da kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugabannin kasashen da ke halartar taron kungiyar G7 sun nuna fushinsu yayin ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a wajen taron da ake gudanarwa a ƙasar Canada. Trump ya nanata cewa ana ƙwarar Amurka tsarin cinikayya da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai. A ganawarsu da mai masaukin baki Justin Trudeau, shugaban Amurkan ya faɗa a cikin raha cewa Prime Minister ƙasar Canada ya amince zai janye dukkan kuɗin fice. A wata ganawa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron, shugaba Trump ya bayyana giɓin ciniki da ke akwai a harkokin cinikayya Amurka da ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai.
The United States has had a very big trade deficit for many years with the European Union and we're working
on Amurka ta dade tana samun gibiya tsarin cinikayyar ta da kasashen Turai, muna kuma aiki akai kuma Emmanuel ya taimaka a wannan fannin, wani abu zai faru, ina kuma kyautata zaton za a samu daidaito. Kungiyar Taliban ta sanar yawa sabar cewa za ta tsagaita bude wuta akan dakarun tsaron gwamnati a duk fadin Afghanistan a cikin kwanaki uku da za a yi bukukuwan sallah a ƙarshen azumin watan Ramadan. Tsagaita wutar ta zo daidai da ba da umarnin dakatar da yunkurin murƙushe kungiyar Taliban na tsawon mako guda da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi, da zai fara aiki ranar 12 ga watan Yuni. Wata sanarwa da kungiyar mayakan ta fitar ta ce shugaban kungiyar Taliban din ya kuma umarci mayakan kada su yi tarukansu a wuraren da farin kaya suke zaune a lokacin hutun sallah, domin al'ummar ƙasar su sami sukunin bukukuwa cikin kwanciyar hankali. Sai dai sun lashe takobin ci gaba da kai hare-hare kan dukkan dakarun ƙasashen ƙetare da Amurka ke jagoranta a ƙasar. Wannan ne karan farko tun shekara ta 2012 da kungiyar mayakan mai kaifin kishin Islama ta tsagaita wuta a Afghanistan, inda a halin yanzu take iko ko kuma hankoran kwace ikon rabin larduna 407 na Afghanistan. An kashe wani sojan Amurka na musamman yayin da aka kuma jiwa waɗansu hudu rauni lokacin da kungiyar da ake alakantawa da Al-Qaeda ta kai hari jiya Juma'a wani wuri da ake gina ƙaramin sansanin soje a kudu maso yammacin ƙasar Somalia. An kai harin jiya Juma'a a wurin da ke tazara kilomita 50 da birnin Kismayo, yayin da dakarun Amurka ke taimakawa takwarorinsu na kasashen Somalia da Kenya gina wani karamin sansani daga cikin ayyukan da rundunar sojin ke gudanarwa na kakkabe mayaka da kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab daga yankin, bisa ga cewar wani jami'in rundunar sojin Amurka. Shaidu sun ce an kai harin ne kusa da garin Sangumi lokacin da dakarun Amurka da Somalia da kuma Kenya suke gina ramukan shinge na kariya, suna kuma kakkafa waɗansu hanyoyin kariya. Suka ce mayakan sun fara da jefa nakiyoyi ne kafin suka buɗe wuta kan dakarun. An tura jirgin helikopta domin ɗaukar waɗanda suka ji raunuka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi jana'izar babban sakataren kungiyar haɗin kan Kristoci na CAN na ƙasa a Najeriya, Reverend Dr. Musa Asake, wanda ya rasu a watan jiya bayan gajeruwar jinya. Reverend Dr. Asake, wanda ya shafe shekaru a nan Amurka kafin ya koma Najeriya, ya riƙe mukamai da dama da suka haɗa da sakataren ɗarikar ECOWA na ƙasa da malaman tauhidi da kuma marubuci kafin zama sakataren kungiyar CAN ɗin na ƙasa. Reverend Yakubu Pam, shugaban kungiyar Kristoci na Arewacin Najeriya, ya bayyana marigayi Dr. Musa Asake a matsayin mai neman zaman lafiya da kuma tsayawa waɗanda yake gani ana danna haƙƙokinsu.
Reverend Musa Asake shugaba ne wanda ya nuna aiki masu bi sama a nan Arewa da kuma duka fadin Najeriya Kristoci da wanda ma ba Kristoci ba. Shugabanci na rashin samu tsoro a cikinsa in ya samu ofis na makami da zai fada wa mulki gaskiya kuma mai son a yi zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya, wanda kuma ke son ya nuna in akwai inda aka yi rashin gaskiya ga wanda ba su iya samu su yi magana su nuna ba a bakin cikinsu ba, sukan kasance ya zama shi da muryarsu.
Sakataren ɗarikar ECOWA ta ƙasa da ƙasa, Reverend Yunus Amadu, ya ce marigayi Reverend Musa Asake ya kasance murya wa marasa galihu.
A kowane lokaci ya zama murya ga waɗanda ba su da muryoyi, domin waɗanda ake sananta musu musamman domin addinin da suke bi. To, na gani ronan gaba gadi da rayuwa sadarkarwa babban abu ne da ya kamata a sharan masu bi musamman mu waɗanda muke a shugabannin addini. Ya kamata mu yi koyi da shi.
Rahoton Zainab Babaji.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, kusan kwanaki hudu kenan wasu barayin shanu a jihar Zamfar ke addabar wasu ƙauyuka da suka kai goma, wanda hakan ya sanadiyar raba dabban mazauna ƙauyukan da gidajensu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyin na ya haɗo mana.
Rahotanni sun nuna cewa har kawo yanzu 'yan bindigar suna nan suna ci gaba da kai hare-hare, musamman a yankunan ƙananan hukumomin mulki na Tsafe da Gusau, lamarin da ya sa dubban jama'a barin gidajensu domin gudun hijira.
Ƙauyuka ne wanda akalla a kasara sun kai kusan guda goma yau tsawon kwana hudu kenan, wanda barayin shanun nan sun addabi mutanen nan suna cin karensu babu babbaka. Yau garin Mada baraka rasa dan gudun hijira sama da 3,000 ba wanda yake makarantar boko. Kuma a cikin garin nan na Mada babu kusan gidan da babu 'yan gudun hijira. Bayan Allah sun tagayyara babu abun da za su ci sai dai in waɗanda suka ji tsoron Allah suka taimaka masa. Abun yayi muni sosai da sosai.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijira a wata makarantar firamare ta garin Mada a ƙaramar hukumar mulki ta Gusau sun bayyana irin halin da suke ciki.
Maimuna, fura birke, to al'amari kan sai a hankali don dukiya ma an kore ta habba adadi, sannan an kashe muna rayuwa. Ga munan niyya ma ba mu san halin da muke ba, ba mun yi tarkwaikwai ba mu san irin yadda muke ba nan cikin garin Mara, ba mu san kowa ba sai Allah sai mu aiki.
Musa daga Huragirki, to gaskiya a halin yanzu duka dai muna nan tare da iyalayenmu da kwansu da kwalkwatarsu, saboda tashin hankalin yanzu mutanen nan gaskiya suna can zagaye cikin dajinmu, saboda sun yi ikirarin cewa sun baro sauran dabbobi, su ko ba su yadda su rago sauran dabbobin nan ba, duka sai sun koma sun yi da kwashi kisa amma in muna da wani ja don mu ja su samu sanadiyar kashe sauran mutane da sun kabari.
Nice Jamila daga Hura Girki. Tun ba la'asar suke garin Hura Girki suka kafa tattakar Hura Girki ha. Har kusan asuba suke. Kwakwan bacci ba mu yi bajiya ba mu ce komai bajiya tun shan ruwa. Can abincin shekaran jemu ne har ila mu haza yanzu muna nan ne da mu da diya ga sunan ma koke dai suka.
Yan jihar da dama dai na ganin halin da ake ciki a jihar ta Zamfara ya kai lahaula a daidai lokacin da kuma suke zargin gwamnatin tarayya da makafafin yada labarai da yi wa lamarin rikon sakainar kashi.
Yanzu ka duba ka ga abin da yake faruwa a jihar Benue. Kwatan shi ba a yi ba a Zamfara, amma duka jaridu na duniya da media sun dauka sun yada, kuma kaman gwamnatin tarayya ma ta fi mai da hankalinta a wannan guri. Kaga wannan ba karamin sakaci bane. Akwai kuduri uku da gwamnatin tarayya ta magance nan take mun gani. Misali idan ka dauki bangaren Boko Haram, idan ka dawo abin da yake faruwa a bangaren Niger Delta ɗin militan, idan ka dawo abin da ya faru a ƴan Biafra, gwamnatin tarayya ta mai da himma a nan gurin nan take a gama da shi. To ban ga dalilin da zai sa gwamnatin tarayya kama abin da yake faruwa a Zamfara rikon sakainan kashi ba. Ya kamata a ce a taimaka ma bayin Allah. Bayin Allah nan ko ba a yi musu komai ba, ya kamata a ce an tsare rayukansu da dukiyoyinsu domin waɗannan mahukunta su san cewa fa amana ce Allah ya ba su.
Ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai ana ci gaba da samun kwararar mutane da ke kaura daga gidajensu suna kuma tsugunar da kansu a wasu sansanonin duk da yake suna korafin samun tallafi ko kuma kulawa daga gwamnatin jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Daga dukkan alamu an kama hanyar wato jituwa tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da fadar shugaban kasa domin majalisar ta yi gyara a sabuwar dokar zaben nan da shugaba Buhari ya kisa hannu a kwanakin baya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana rahoto akai.
A kwanakin baya ne shugaban Muhammadu Buhari ya kisa hannu a wata doka da Majalisar Dokokin Najeriya ta aike masa. Wannan doka ita ce dokar da za ta sauya yadda za a gudanar da zabe a kasar. Kuma dama 'yan majalisar sun so a yi zaben su ne da na gwamnoni da farko sabanin yadda hukumar zabe ta zayyana jadawalin zaben. Wannan doka ta jawo cece-kuce tsakanin fadar shugaban kasa da majalisar domin wasu sassa da shugaba Buhari ya ce bai amince da su ba. Shugaban kwamitin kula da harkokin zabe Sanata Suleiman Nazif ya ce sun riga sun kammala aiki akan fannonin da shugaba Buhari bai amince da su ba.
Da ya turo mana zai muka yi gyara. Majalisar dattawa da majalisar wakilai ta zauna ta yi muhawara a kai ta yi gyara a kai. Wayannan sashi guda uku da ya ce bai amince da su ba muka cire guda biyu da a ciki. Ɗayan ya ce akwai C&D da aka manta ba a sa ba wanda an mai da su. C&D ɗin yana ba da dama ne wa wayanda suka kai ƙara kotu ya zamana cewa ground ɗin soke zaɓe. To an mai da wayannan sashi ɗin. A cikin wannan sabon aiki da muka sabon doka da muka yi.
To yaya aka yi da batun card reader?
Sashi 49 yana maganan cewa duk lokacin da aka je gudanar da zabe in card reader bai aiki ba kuma ba a kawo wani sabon card reader ba to a dakatar da zabe zai bayan awa 24 a kawo sabon card reader kafin a fara zabe. Sai muka sake karawa da sashi 140 wanda ke magana a cewa in aka yi printing ballot paper aka zo zabe aka tarar da cewa sunan mutum ko kuma logon jam'iyyarsa ba ta kai to shi wannan baturen da ke gudanar da printing ballot paper din doka ta ce duk wanda ya wannan mistake din zai biya naira miliyan 2 kuma in yayi wasa ma zai samu dauri na shekara 2. Yadda muka dauki wa'annan muka mai da hankali a game da inda shugaban kasa ya ce yana son ya yarda ya amince da duk abubuwan da muka yi mun bashi ya sa hannu. In ya sa hannu a wannan kinga ya zamana cewa za a yi amfani da abinda tsarin gudanar da zabe na kasa ya faɗi wanda shine zaben shugaban kasa da 'yan majalisu za a fara yi.
Wata tambaya da na yi wa mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ita ce ko idan shugaba Buhari ya sa hannu a wannan sabon dokar ta shiga kundin tsarin mulki kenan? Sai ya ce
a kundin tsarin mulki daban ya shiga dai dokan kasa don shi kundin tsarin mulki inda ake gyara shi daban ne ba kundin tsarin mulki muka gyara ba
dokar
zabe ta kasa wanda International Assembly ke da daman ta yi yanda ita tsarin mulki kundin kasa ta bata izini da daman ta yi abin da ya faru kenan.
idan shugaba Buhari ya amince da dokar za a fara zaben shekara 2019 da zaben shugaban kasa ne kafin ayi na gwamnati da na ƴan majalisun. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agunmu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen ansar tambayar masu sauraron mu da dama game da ka'ida da kuma falalar azumi, da kuma ansar tambayar Suleiman Usman Kani game da gidauniyar mu Ibrahim. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar masu sauraron mu da dama kan falala da kuma ka'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja, wato sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da ansar ku.
To haka nan, misali mutum ya ci abinci da rana da gangan yana sani, to shi ma zai kafaran azumi, wato ma'ana bayan yayi rama guda ɗaya bayan sallah, sannan zai kafaran guda 60. Sannan kafaran nan akwai kafarori kamar yanta kuyanga ko baiwa a yayin da ake da bayi din, sa'annan kuma akwai ciyar da miskinai akalla guda 60 a lokaci guda, kuma mabukata ne na asali. Saboda haka waɗannan su ne a takaice nau'o'in kafara. Sannan kuma akwai abubuwan da wato yakan halatta ga wasu amma ba ya halatta ga wasu a cikin azumi. Misali, idan mutum ya kasance bai da lafiya sai ya zama da an yi mishi allura da rana a cikin azumi, ko da ya ji makakin alluran nan a cikin koshinsa, babu shakka azuminsa yana nan, azuminsa bai faci ba. Sannan kuma idan mace ta yi amfani da kwalli, wato ta sa tozali kafin kecewan alfijir, ko namiji, ko da sun yi kaki da rana suka ga wannan kwallin ko tozalin a cikin kakinsu, to shi ma azumi yana nan bai ɓaci ba. Sannan kuma duk abubuwan da mai azumi zai yi, misali kamar mutum ne ma'aikaci a kamfanin fulawa wadda ƙuran wannan garin na fulawa yana tasowa yana shiga makoshinsa, to matuƙar aikinsa ne kuma lalura ta sa wannan hanyar ne neman abincinsa, to shi wannan azuminsa yana nan bai ɓaci ba. Amma mutumin da ba sana'arsa ba, kawai don ganin cewa ai azumi yake bare ya je shi ma ya zauna don wani abu ya rinka shigowa masa, to shi in ya je wannan zaman da gangan, in wannan garin ya shigo wuyansa, to babu shakka bai da azumi, sai dai guda ɗaya kawai zai rama. To a takaice dai bayani akan azumi bayani ne wanda yake mai faɗi. Sannan kuma azumi ibada ce tsakanin bawa da ubangijinsa. Allah ya yi bayani, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya ce dukkan wata ibada da ɗan adam ke yi ta kasancewa, to ma'ana kawai yana yi ne don kansa, amma Allah ya faɗi cewa azumi nasa ne kuma shi zai yi sakayya da shi. Sa'annan kuma daga cikin garabasar da mai azumi ke samu a cikin wannan wata na Ramadan, akwai dare wanda yake raya wannan daren da ibada, kamar mutum ya yi shekaru 84 ne yana ibada ladan da zai samu sau ɗaya. Sa'annan kuma har yanzu daga ciki akwai itikafi, wato lizimtar ibada a cikin masallaci, duka ana samu ne a cikin wannan wata na Ramadan. Sannan kuma abin da ya shafi zakan fono, wato zakan fidda kai, duka shi ma a ƙarshen azumin nan ake yi. Da dai ayyuka masu yawa na alkhairi waɗanda ba a samun su a cikin wasu watanni in ba cikin watan azumi ba. Sannan duk abin da mutum ya yi aikin alkhairi, misali ana gobe za a fara Ramadan, kai ayyuka na nagarta masu yawan gaske na alkhairi, to ladan da za ka samu ba zai kai wanda ya yi a ranar ɗaya ga watan Ramadan ba. Shi kuma har yanzu wani abin mamaki da Ramadan shi ne kwanakin suna ƙarewa, alkhairinsa yana ƙaruwa. Don haka kenan abin da ka yi ka samu lada yau, to gobe in ka yi ladan za a ninka ma fiye da ta yau. Haka nan jiji, haka nan gata, kullum hauhawa yake ƙaruwa suke yi. Don haka a taƙaice alkhairin da ke cikin watan azumi ba sa lissafuwa, kuma a ciki ne Allah Maɗaukakin Sarki yake budget, wato ma'ana yake kasafi na yadda wato bana za a ce daga wannan Ramadan kafin Ramadan mai zuwa wani zai samu dukiya, wani zai samu matsayi, wani zai samu ƴaƴa, wani zai samu abu kaza, ko kuma wani zai mutu, ko za a samu musiba iri kaza, duka dai a cikin waɗannan kwanakin ake wannan kasafi ɗin baki ɗaya. Da haka muna fata Allah Maɗaukakin Sarki ya nufe mu da aikata ayyuka na gari cikin wannan wata, kuma in mun yi muna fata Allah ya karɓa mana ya sa mu dace baki ɗaya. Sa'annan azumi makaranta ce. In ka duba akwai waɗanda suke da dama wadda Allah ya musu dukiya wadda da ɗai duniya ba su taɓa zama cikin yunwa ba. Sai gashi nan watan azumi Allah ya kawo su sun shiga makaranta da shi da talakan da ya saba kwana da yunwa ajin su daya. Kamar yaya shine ga abincin, ga halin, ga damar kuma ba mai kallon shi sai Allah, amma haka zai daure cikin abincin dan neman yardar Allah. Shi ko wancan dama ya saba da zama a irin wannan yanayi. Kenan wannan zai karantar da shi mai akwai cewa fa ya sani inda yau ya dandanan nan. To wani fa haka yake tutur a cikin wannan dandanar ta yunwa da rashin abun hannu. Da haka zai sa ya zamo ya koyi karatu kyauta da kuma sadaka da tausayi da kuma ainihin yafiya da kyautatawa ga waɗanda ba su da shi. Saboda haka ayyukan alkhairi suna nan da yawa. Daga cikin kamar da muka yi bayani, yawan sauraron karatun Alkur'ani da kuma yin karatun Alkur'ani din a ciki shi ma abu ne da ake buƙatar masu azumi su yawaita yi, domin a cikin wannan watan aka saukar da Alkur'ani kamar da bayani ya gabata, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda duk ke tsayawa ya saurari karatun Alkur'ani to ladan da zai samu ba dan kadan bane. Uwa uba kuma gaba ɗaya a cikin alkhairin da ke cikin wannan wata shine dukkan shedanu an riga an daure su, sa'annan dukkan kofofin wuta an riga an kulle su, sa'annan dukkan kofofin rahama na aljanna to su ma an riga an bude su. Jira kawai ake ina mai yin sadaka, ina mai yin kyauta, ina mai son zaman lafiya, ina mai yafe wa dan uwansa, ina mai yi wa iyaye biyayya, ina mai kyautatawa iyali, ina mai sadar da zumunci, ina mai taimakon gajiyayyu, ina mai hakuri, ina mai juriya, ina mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza. Kawai jira ake mai irin wannan abun yana mutuwa da imani zai shiga ta kofar nan da ake ce mata Rayyan, wato wata kofa ce ta daraja ta martaba wacce ba a shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi. Dan haka duk wanda ya azumin sa ya dace, in ya mutu ta wannan kofa zai shiga aljanna. Muna fatan Allah ka sa mu dace baki daya.
Yawa, kai bayani game da waɗanda aka sauƙaƙe musu yin da kuma abubuwan da suka wajaba akan irin waɗannan mutanen, watakila yawa za su wannan bayanin.
To daga cikin waɗanda wato aka sauƙaƙe musu yin azumi, na farko tukuna wanda yake yin sa cikin kunci, kamar me, kamar wanda yake tsufa ta kama shi, ko mace wacce take mara lafiya, rashin lafiyar mata a nan, wato idan mace tana jinin al'ada ba ta yin azumi amma za ta rama bayan sallah. Idan mutum yana cikin halin tafiya da ya kai kasaru akalla kilomita 48 tafiya kawai, tafiya ce ta halal, to shi ma an yadda ko a jirgin sama ne ya sha ruwa sauki ne aka yi masa, amma bayan sallah zai rama azumi. Sa'annan wacce take mai ciki ko mai shayarwa, ita ma an yadda idan misali tana shayar da jariri nono, sai ya zamana in ta yi azumin nan ruwan nonon ta zai kafe, kuma shi wannan jaririn nata zai rasa ruwan nono tana yiwa ya cutar da shi. To in babu wata wadda za ta iya wato shayar da shi kuma a biya ta, to wannan ma an yadda ita wannan uwar ta ci abinci da rana, bayan sallah ta rama wannan azumin. Sa'annan waɗanda suke hali na lalura, wato larurori daban-daban wanda shari'a ta san da su, to su ma an yadda su sha azumin su, sannan bayan sallah za su rama. Sa'annan kuma har yanzu kamar da muka yi bayani, wato mai haila ita azumi take ramawa amma ba ta rama sallah bayan ainihin wato sallah din. Da irin waɗannan makamantan su da duk wanda ke azumi, to in yayi azumin lalura ta gitto, misali idan mace ta saba ganin jinin ta na al'ada duk ranan 3 ga wata ko 4 ga wata ne, sai take to ita kuma bari ta ki yin azumin dan ta san ko ta dauka ma jinin zai zo. To malamai sun yi maganganu masu ƙarfi akan wannan, cewa in ta ki daukan kuma jinin bai zo ba, sai da misali aka kai karfe 9 na safe, kaga lokacin an yi sahur har gari ya waye, to wannan za ta rama azumi tare da kafara. Ko kuma idan ya zamana ta dauki azumin ne gashi nan har ta kai karfe 6 ana dabba kiran magariba amma rana bata fadi ba, to wannan azumin da yake hakuri ta yi kawai kamun baki, Allah zai ba ta ladan abin da ta yi, amma ba ta da azumin wannan ranan, dan haka bayan sallah shi ma za ta sa shi a cikin lissafin waɗanda za ta rama cikin azumin ta. Saboda haka a takaice bayanai akan azumi a ɗan wannan takaitaccen lokaci ba zai tsar ba, dole sai mun kusanci maluma, kuma muna fatan Allah ya karbi abubuwan da muke yi domin.
To sai kuma ansar tambayar Suleiman Kani kan gidauniyar Mo Ibrahim. To mun sha ansa wannan tambayar. Wani hamshakin attajiri dan asalin kasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Muhammad Ibrahim, wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim, wadda kalmar Mo ke nufin Muhammad a takaice, shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006, kuma shi ke samar da kudaden tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce in giza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari, wanda don haka ne ma gidauniyar ta kirkiro lambar yabo mai tafa da makudan kudade ga shugaban kasa mafi fice a Afirka. A shekara ta 2007 Mo Ibrahim ya kirkiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim, wanda akan baiwa shugaban da yafi gaskiya da kuma aiki ga ƴan ƙasarsa dala miliyan 5 tashi guda, sannan a rika bashi dala 200,000 kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. Wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a demokradiyyance ga wanda ya ci zaɓe. Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abo da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Ka'almusi Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Halima Sa'id. Jan hankali da zamu yi a yau shine dangane da abin da ya shafi rahusa a wajen ƴan kasuwa, musamman a cikin irin wannan wata mai alfarma, watan Ramadan, wanda Allah subhanahu wata'ala a cikin watan ma in mun lura shi ma rahusa yayi mana, tunda rahama yayi mana tattali da gafara da kuma ƴantarwa. Wanda nake jan hankalin ƴan kasuwan mu a yau, musamman musulmin mu waɗanda sun fi kowa sanin menene addinin mu ya shimfiɗa mana, yana da kyau ya zamanto duk irin yadda za a yi kasuwanci a samu sauki a cikin irin wannan yanayi. Duk da cewa watan Ramadan ba wata bane na ciye-ciye kamar yadda mu muka dauka, tunda mafi yawanci mu da watan Ramadan ya zo mun fi mai da hankali wajen tattalin dafe-dafe da soye-soye da abubuwa. Amma kuma idan muka koma muka karanci yadda addini ya karantar da mu, wata ne wanda ake tsayuwa da yawan ibada da neman rahama da gafara da sauki a wajen Allah, wanda kuma tsakankaninka da mutane ƴan uwanka ma ana son a samu irin wannan sauki da rahusa dangane da kowace irin mu'amala da ya zamanto kana yi. Duk abin da zaka tattala na abinci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa ka ciyar da waɗanda suka zamanto ba su da shi, har ma ya nuna cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi za a bashi cikakken lada irin na mai azumi, ba kuma tare da an ciro ladan wanda ka ciyar masa ba. So abin da annabi ya umarni kenan, dan haka ana siyayya irin wannan abin dan abada ba wai dan mutun ya tara ba, dan haka wajibi ne akan ƴan kasuwa musulmi a yi kokari ya zamanto ana saukar da kaya dangane da irin wannan.
To Allah ya saka da alkhairi. Yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin rayuwar da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usain Dango ta Karasuwa, ango wato angon Aisha Baban Humaira daga jihar Yobe. Yace dan Allah ku bani dama na yi kira gwamnatocin jihohin Zamfara da Kaduna da su farka daga dogon barcin da suke yi don matsawa jami'an tsaron kulamba don kawo ƙarshen irin cin kashin da barayin shanu da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa suke yi, ganin yadda lamarin nasu ya kai ga ta'azzara. Sai kuma shi masaƙonmu na gaba cewa yi, ya Ubangiji Allah ka ji kan al'ummar jihar Zamfara, amma ba dan sun mutu ba, ganin yadda ƴan bindiga barayin shanu ke ci gaba da kashe su kamar dabbobi. Mahukunta na kallo amma sun kasa yin wani katabus a kai. Allah ya kyauta. Sako daga Shehu Adamu Rijau. To abin da ya sauka kenan a cikin sakon da kuke aiko mana. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Papa Roma Francis ya shaida wa shugabannin kamfanonin mai na kasashen duniya cewa komawa yin amfani da makamashi da baya gurɓata muhalli wata gagarumar ƙalubale ce a tarihi. A ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu da aka kammala yau Asabar, shugaban ɗarikar Katolikan ya yi kira ga shugabannin kamfanin su tana da wutar lantarki ga mutane 100,000, wato miliyan 100,000 da ba su da wutar, sai dai ya ce ana buƙatar yin haka ta hanyar da ba ta da illa ga muhalli da kuma al'umma yanzu da kuma nan gaba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya labarta cewa an gudanar da taron ne a kadaice a fadar Papa Roma.
To madalla, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da ta yana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Voitek Zanga-Zanga. Ni Sarfil Hashim ke cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a ugun Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 a ugun Ghana. Masu azumi a sha ruwa lafiya.